يا الله يا الله نروكا الله نكينا نروكا بروتكا تهتم ويبا كودا مها تنبيا نكيدا كودا مها تنبيا نكيدا
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya har yanzu muna ci gaba da tsokaci akan halin tsaka mai wuya da iyaye suka shiga dangane da batun ilimin ƴaƴansu waɗanda ke fuskanta barazanar tsaro musamman ma a makarantun kwana yau ma muna tare da Ibrahim Muhammad Sani da Bashir Musa Ibrahim muƙaddashin shugaban ƙungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta duniya reshen jihar Kano da kuma Aminu Muhammad mai wakiltar kungiyar dalibai da ke sa ido kan ayyukan gwamnati ga jagorar shirin Baraka Bashir da bakin nata da a yau suka mai da hankali akan rawar da dalibai za su iya takawa wajen kare kansu
ai a makaranta ko da dai system din mu mu kawai karatun ake bayarwa to ya kamata kowace makaranta da ba a san primary ake yin yara boys scout ba misali a ringa koyawa yara fareti da waye ya kamata ni makarantar mu sajan ne ke bulalan makaranta yanzu idan muka ina sajan gwamnati ba ta dauka ba saboda kawai boarding din ta ce mata yawa ba ta katangar da nake nufi ina nufin ke katangar gaske ita ta gane don ba su gane ba ni a bana aron kujerar zan yi katangar ne
wato na fahimci katangar da shehu ma ke nufi amma bayan wannan katangar da yake magana
akwai
yana magana katanga ce ta kariya ba wai kawai kuma yana magana akan discipline ma tukuna tunan an ce wanda yake hukunta yaran da sauransu kaga akwai abun nan ba amma akwai magana da yayi shine maganan boy scout wannan boy scout din idan muka bincika ran samu cewa idan mutum ne da kasashe kamar su Libya wasu kasashe na Laraba Middle East din haka zaka samu cewa akwai training da ake yi wa dalibai na wasu tsirarin abubuwa da suka shafi harkar soja saboda menene saboda su kare kansu da su kuma iya tsayawa akan abun nan a wannan daga ne kawai mai ni kaina secondary school din da nayi do makarantar sojoji ce tunda kuma secondary school ce boarding school ne anyway duka wanda suke tsaron makarantar kaga ɗayan sojoji ne da shauransu shine masu hukunci da shauransu ba amma wannan da ya hana dalibai a su dinga fita suna zuwa suna harkokin su a wajen
sa'a ba fa
maganar kawai wai a ce wai yara su iya fareti ko su iya gudu akwai a musu tsalle-tsalle
su
iya gudu wai in an kawo karin su gudu ba ni abinda nake jan hankalin hukumomi shi ne ya kamata hukumomi a da yanzu idan ka gina makaranta ko aka baka rukun makaranta za ka zama overseer ne na makaranta yara za ka ringa kallon su yana da kyau a ce duk wanda yake cikin harkar ilimi to yana da wasu ilimummuka ba iya ilimin da ba kwarewarsa ba kawai ka kalli yaro ka gane psychologist ta tahowarsa ma daga gidansu ya yake idan daga hostel ya fito me ya ake gane yaran da suke wani irin ɗabi'u marasa kyau a hostel har ka ji an kama wasu yara suna wasu ta'addanci ko shaye-shaye ko wani abubuwa da ya saba wa al'umma ya saba rayuwa yawwa hukumomi za su tsaya tsayin daka na makaranta su aiki kai da kai da jami'an tsaro to za a gane cewar akwai matsalolin da za a iya tattare
ya zo ko ya yi ne na fahimci magana da mai yake yi kuma da mai yake yi akwai magana akan da ita Hajjia ta fara yin magana akai cewa akwai matsaloli na overpopulation misali kamar ɗaliban ma su yi yawa a makarantu kuma gwamnati ta kuma dawo kan maganar shi shehu kamar shehu mani da yake cewa wato su makaranta wato gwamnati har yanzu ta kasa kawo wato ƙara faɗaɗa tsare-tsaren ta akan wayannan
makarantu kamar ne muku wata tambaya kafin ita ce tambaya yanzu tunda aka ɗebi yara a Chibok aka ɗebi yara a Dabashi aka ɗebi yara a Kankara wacce gwamnati ce bayan muna da hukumomi daga cikin hukumomin da kungiyoyi da suka ringa zanga-zanga akan an ɗebi yara amma me gwamnati ta yi akan haka bayan nan aka yi zanga-zanga na 'yan
ka akan harkar tsaro da wani abubuwa amma tuni jami'ai suka zo suka ce me matsalolin ku suka saurara suka abin nan amma ina jin mai girma General Muhammadu Buhari yana Muhammadu Buhari yana katsina lokacin har ya gana da daliban da aka kwashi shugaban kasa ya gana da dalibai da aka kwashi a kankara amma bayan ya gana da su ya kamata duk da mun san harkar tsaro ba harka ce da za a zo duniya a fada a duniya ba ya kamata a ce tun a lokacin mun gani a ƙasa makarantun mu na primary matakai daban-daban mu fara ganin gwamnati ta fara shigar da wasu masu ruwa da tsaki saboda ba tun da karo da babu ya kamata mu da
kan cikin dinka abu a cikin maganar da kai na ɗazu kace akwai jami'a wato ma'aikata mai zaman kanta wacce take da haƙƙin wato tsare-tsare da bincike da research da wayewa kan harkar ilimi da kuma yadda za a magance ga to ina ganin waɗannan ma'aikatan ba sa aikin su yadda ya kamata saboda idan da suna yi a shekara 15 din da muka fara fuskantar matsaloli ta barbarewa na rashin tsaro din nan ya kamata a ce an kawo a cikin curriculum din makarantun nan an kawo wani abu da ya shafi harkar koyar da tsaro din nan dalibai ya zama is part of abinda ake koyar da curricula a sa a manhajar da ake koyar da dalibai a
makarantun kamar Bashir kafin ka ce wani abu to ne sai mu yi tambaya ta karshe mu yi
dawa kafin ki yi tambaya ta karshe
to ai dai yana alaka da abinda
kina san akwai point din da muka tsallake akwai maganar da Comrade Maji yayi yana cewa ya kamata a samar da wani channel tsakanin makarantu muna magana ne akan tsaro da jami'an tsaro ya zama cewa hanyar da za a samar din ya zama a duk makaranta ta boarding school da ake zargin ko ake tunanin za a iya zuwa a dauki dalibai ya zama akwai wani office da za su sadar da jami'an tsaro cikin gaggawa idan abu ya zo kawai za a sanar da jami'an tsaro cikin gaggawa a makarantar
a samu ne
ai buƙatar office ai akwai abubuwa da yawa
kana nufin lokacin da aka zo diban daliban kankara ba a samu wanda ya sanar da jami'an tsaro cewa an zo diban su ba
ai buƙatar a sanar har gwamnati a shirye take ta yi aikin nan na tsaro surveillance din ne yadda ya kamata ba a buƙatar wani yaje ya sanar da ita wai ga abin da ke faruwa ya kamata ce ta ne saboda akwai na'urori na zamani wanda duk lokacin da in wani abu na threat ma threat ya threat yake in threat ya fuskanto wani abu
a
ba ji ba TV haska miki mutanen zace in an hasu yanzu mu ma kina son hoton su in kina son hoton su in kika je zaki iya dauka dan mun daga tsoro kike bi ba kwar mu fuska sun daina
ganin gwamnati za ta dauka ta kawo karshen wannan tunda wannan ba shine karo na farko ba ani an kuma
ni dai ina jan hankalin hukumomi na masu rike da madafin iko su sani sun yi rantsuwa za su kare al'umma wanda shi ne primary abubuwan da yake responsibility din su haƙoƙin da ke kansu su tsaya abubuwa da dama na gwamnati mun san akwai policy kuma mun san akwai abubuwa da wasu abubuwan su kan janyo abubuwa su kike gudana duk muna sanar da irin wannan amma ya kamata su yi duk mai yiwuwa duk abin da za su iya akan su ga sun ba wa mutane tsaro akan kowanne mataki musamman a makarantu makarantar nan yanzu shi kadai ne abin da ya rage wa dan talaka wanda yake iya zama ya dan waye da harkokin gwamnati idan aka ce yanzu babu makaranta to tabarbarewar tsaron nan gaba wallahi tallahi gidajen gwamnati gidajen hukumomin da waye sai dai su zama fango ko su zama bola ta inda za a ringa
to kafin mai sallama da bakin namu za ku ji matakan da suke gani idan an dauka za a samu ingancin tsaro a makarantu da zai ba iyaye karfin gwiwar ci gaba da tura ƴaƴansu makaranta da rage gararan ba akan hanya kafin nan a madadin bakin namu Ibrahim Muhammad Sani da Bashir Musa Ibrahim da Aminu Muhammad da kuma wakilinmu Baraka Bashir da taimana hira da su sai kuma Subahiro Dedone da daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayi mu mutum